خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معي هكا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متاغ البركة مسلاتي مبلغة أنا تكن قرم بوتي أزهر بوتي a wannan yammaci na laraba jajiberen rufe karatu yau muna 26 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1443 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surat al-hajj inda muke cikin tafsirin aya ta 29 kuma muna marabtar yan uwanmu da suka zo daga Kano domin halartar wannan majalisi da kuma halartar rufe karatu da za a yi gobe insha Allah a karkashin jagorancin Alhaji Bello Alhaji Bello Talha shugaban kwamitin Sautul al-Haq da sauran 'yan tawagarsa da suke tare da shi da muna musu maraba da zuwa muna kuma addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan zumunci a cikin mizanin ayyukansu na kwarai yadda muka zo lafiya Allah mai da mu gaba ɗaya da su gida lafiya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taka da alkhairi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma liyaqdu tafathahum wal yuqunu durahum wal وَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
الله سبحانه وتعالى يتي ثم ليقضوا تفثهم سنن ستك أيكن سنهجي وليوفوا نذورهم سكما شك باك تنسوكو الكورين سنباك تشي وليطوفوا بالبيت العتيق su kuma yi dawafi ga wannan daki da daddade mun yi magana akan gabar farko da ta biyu ta wannan ayar thumma liyaqdu tafathahum Allah ya ce su cika aikin hajjin su da ce wannan ya kunshi dukkan wani abu wanda ya shafi aikin hajji ubangiji subhanahu wataala ya umarci alhazai da su cika shi aikin hajjin su tun daga jifa da abin da ya shafi yanka da abin da ya shafi dawafi Allah subhanahu wata'ala ya ce waliyatawafu bil baitil atiq sannan kuma su yi dawafi ga wannan dakin da daddade ko yantacce al-imam ibn jarir at-tabari yana cewa abinda ake nufi da dawafi anan wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mahajjaci da yayi shine dawaful ifada dawafin hajji wanda rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji bayan an sauko daga arfa akwai dawafi shine na karshe da za a yi ko dai mutum ya yi shi a ranar 10 ga wata yawmin nahri ranar 10 ga watan zulhijja ko kuma ya yi bayan wato rana ta 11 ko 12 ko 13 wannan ibn jarir al-tabari yace babu sabani tsakanin malamai akan cewa wannan dawafin ake nufi da wali tawafu bil bait al-atiq yi dawafi ga wannan daki wanda yake da daddade saboda haka duk sanda alhazai suka dawo da suka sauko daga arfa kashe gari za su yi jifa idan suka yi jifa wasu malamai suka ce daga wannan jifa shikenan sun samu tahalluli na farko wato mutum ya fita daga ihramin sa fita ta farko wasu malamai kuma suka ce sai yayi abu biyu bayan jifa din kuma sai yayi aski ko yayi yanka ko yayi dawafi to amma dai idan mutum yayi jifa din to kusan akwai hadisi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun yi jifa to kun fita kun yi tahalluli wa kun fita daga ihramin ku fita ta farko Ibn Juzay ya hikaito cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i akan fassara wannan tawafi da cewa ana nufin tawaful ifada tawafin hajji shi ake nufi da waliyat tawafu sai dai Abu Muhammad Ibn Atiyah mai littafin al-Muharrar al-Wajiz a tafsirin sa ya kawo maganar cewa tana yiwuwa ya zanto wannan tawafin da ake ishara zuwa gare shi shine tawaful wada shi ne tawafin ban kwana domin shi ne ƙarshen tawafin da mahajjaci yake yi bayan ya gama aikin hajji shi kafin ya bar gari ya yi ban kwana da tawafin da ɗakin Ka'aba ya kawo abinda At-Tabari ya kawo a cikin tafsirinsa daga Amr ibn Abi Salama ya ce ya tambayi Zuhair ibn Muhammad At-Tamimi ya tambaye shi game da فدر الله سبحانه وتعالى وليطوف بالبيت العتيق وندواف يكي نفي أنم سيكي هو طواف الوداع يتشين طواف بمقانا أولا هكا أنن بي أبنجي سبحانه وتعالى إشارة ذو أبونا الطواف وندشين طواف كالشيد مهجتي يكي سواء طواف الإفادة وندشين يوان شما لمسكي فدا شي أكي نفي أنم كوكما طواف بمقانا وندشيما طوافيني Allah ya ce mutum ya yi tawafin nan bil baitul atiq ga ɗakin da yake da daɗe al-atiq kalmar al-atiq akwai maganganu uku ta malamai na malamai wajen tafsirin al-atiq me yake nufi da wannan al-atiq al-allamatu ash-shantibi a tafsirin sa'adwa'ul bayan ya dunkule waɗannan maganganu guda uku ya ambace su magana ta farko ya ce al-atiq ana nufin da daɗe al-qadim domin shi ne daki mafi dadewa da aka fara a askasa shi a bayan kasa domin bautar Allah shi dakin Ka'aba shine daki na farko da aka fara askasa shi a bayan kasa domin bautar Allah kamar yadda mun yi wannan magana a baya magana ta biyu al-Atiq ana nufin dakin da Allah subhanahu wataala ya yanta shi daga azzalimai wato ya zanto ba a taba wani lokaci da aka samu azzalimai sun kwace wannan ɗakin musan hana bautar Allah a cikin sa saboda a duk tsawon tarihi wannan ɗakin yana nan a matsayin ɗakin da ake zuwa bauta wa Allah akan samu wani lokaci wasu su je su yi zalunci a gurin amma wannan ba shi yake nuna sun kwace shi ba ba a taɓa samun wani lokaci da wani azzalimi ya taɓa cin garin Makka da yaƙi ya ce kuma ya hana zuwa bautar Allah saboda ya riga ya mamaye garin ba saboda Allah ya yanta shi daga wato damƙa ta azzalimai to shi yasa aka kira shi al-atiq wato yantaccen daki wasu kuma suka ce al-atiq ana nufin al-karim to ana nufin mai daraja daki ne mai daraja wanda dukkan wasu muminai masoya Allah suke darasa shi a duniya to al-allamatu ash-shantibi bayan ya kawo waɗannan tafsirai guda uku na farko da ɗaɗɗan ɗaki na biyu kuma ana nufin ɗaki yantacce na uku kuma ana nufin ɗaki mai daraja sai yake cewa to fassarar farko ta cewa da ɗaɗɗan ɗaki yake cewa ita wannan ita ce fassarar da wani abu na alƙur'ani ya ƙara tabbatar da ita cikin ayar da take cikin suratu Ali Imran da Allah yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakka farkon ɗakin da Allah subhanahu wataala ya sanya wa mutane shine wannan da yake Makka yace to kaga wannan ayar ta nuna cewa al-atiq ana nufin da daddi domin shine yafi kowane ɗakin Allah dadewa a bayan kasa yafi kowane masallaci ko gurin da aka tare da dabbotar Allah dadewa a bayan kasa yace to duk da cewa sauran ma'anonin ba duka masu kyau ne in ka ce al-atiq ana nufin yantacce ma'ana ce mai kyau domin ɗaki ne da Allah ya yanta shi tun kafuwarsa har zuwa yanzu ba a taɓa samun wani lokaci da wasu azzalimai za su kwace shi su hana mutane hajji ba ke to haka nan in ka ce mai karamci wato mai daraja shi ma wannan ma'ana ce mai kyau saboda dukkan wani mumini masoyin Allah a duniya yana zarafta wannan daki to amma yake tafsirin da yake samun goyen baya ko ya samu goyen baya daga wata aya ta alqur'ani babu shakka shine abin gabatarwa to wannan zabin shine zabin da shantidi wajen tafsirin al-atif cewa ana nufin da daddan daki kuma wasu daga malaman tafsiri gabanin sa sun yi wannan zabi kamar Ibn Jarir al-Tabari kamar al-Wahidi da al-Qurtubi duk sun zabi cewa al-atif ana nufin da daddi a za mu samu daga cikin wasu malamai na tafsiri sun hada ma'anoni guda biyu kamar al-Biqai ya hada ma'anar al-atif ma'ana ta farko da kuma ma'ana ta biyu yake cewa al-atif isharatan ila istihqaqihi lit-ta'zim bil-qidam wal-itq min kulli su yace da Allah yace al-atif yana nufin yana nuni zuwa ga cewa wannan daki ya cancanci a bauta masa ya cancanci a girmama shi wannan daki ya cancanci a girmama shi yace saboda ya hada dadewa a bayan kasa da kuma yancin da ya samu daga dukkan wani mummunan nufi haka nan zamu samu Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di shi ma ya hada waɗannan ma'anonin guda biyu ne yace al-atiq al-qadim al-atiq ana nufin da dadde kuma yace shine afdalul masajid ala al-itlaq shine masallacin da yafi kowanne dadewa sannan kuma al-mu'taq min tasallubul jabariyati alayhi kuma aka yanta shi daga wato mabayewar azzaliman sarakuna ko masu mulki kaga ya hada duka ma'anonin a karkashin ma'anar al-atiq to wannan umarni ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni da ayi dawafi a zagaye shi wannan daki wannan umarni ne na gaba daya amma musamman ma wannan dawafi da ake magana akan shi da dawaful hajji wato saboda falalarsa saboda darajarsa kuma kasancewarsa shi ne makasudi dakin ka'aba shi ne makasudi na zuwa aikin hajji ko kuma zuwa aikin umara sauran ayyukan duka wasila ce duka a matsayin wasila suke ga wannan makasudi wanda yake shi ne babba kewaye dakin Allah da bauta masa kuma wala Allah subhanahu wata'ala duk da ubangiji subhanahu wata'ala a baya yayi umarni da cika aikin hajji sun bari ya kudu ta fasahu liyaqdu tafasahum wannan duka aikin hajji ya shiga har tawafin ma ya shiga amma kuma sai aka take ambatar tawafi aka ce wal tawafu bil baitil atiq dan an nuna maka muhimmancin tawafin shi karan kansa bayan kasancewar sa ɗaya ne daga cikin ayyukan hajji kuma yana da wani muhimmanci na shi na musamman kuma kasancewar shi tawafi wata ibada ce da aka shar'anta ta ne cin gashin kanta ba wai sai dole ga wanda yake ya zo umara ba ko wanda yake yana aikin hajji kowa ne yake garin makka yana iya shiga yayin dawafi saboda haka shi dawafi ibada ce da cin gashin kanta ba kamar sauran ayyukan aikin hajji ba kaga sai ayi ba ayi shi sai tare da dawafi ba ayi sai ayi kawai mutum yake yana sa'in nafila akwai jahilan da suke amma saboda jahilci ne suke wahalar kansu dawafi shi ake nafilarsa ana yin nafilar dawafi wato kana iya yin dawafi ba tare da kana mai umara ba amma shi sa'i tsakanin Safa da Marwa wannan baya kasancewa sai tare da dawafi ko dawafin umara ko kuma dawafin hajji amma ba a yin sa shi kadai a matsayin ibada da cin gashin kanta shi yasa da wasu suke tambaya su malamai suke ka tambayar cewa me yake yafi falala nafilu a cikin garin wato a cikin masallaci na mai alfarma na Makka ko kuma dawafi wanne ne yafi falala to shine Ibn Taymiya wasu su ce nafil bulu suka fi falala saboda falalar da suke cikin nafila wasu ka ce dawafi to shine Ibn Taymiya alaihi rahmatullah yake cewa ga wanda yake mazaunin Makka ne to shi nafilar za ta fi masa amma ga wanda yake ufuqi ne zuwa yayi daga waje ba dan garin bane to shi dawafin ya fi masa saboda shi in ya tafi babu inda zai iya yin wannan ibada sai Allah amma ita nafila a ko'ina ma za ka iya yin ta a kowace ƙasa kake a kowane gari kake a kowane mahalli kake ka so yin nafila za ka yi illa iya kare wata kila a ce ta can tafila da amma dai ibadar jinsin ibadar kana iya yin ta a koina sabanin shi da wasu dawafi in ba ka je nan ba babu inda zaka yi dawafi kuma ya zanto ka bauta wa Allah sai dai dawafi na shirka wannan kuma ana samun shi a wurare ana yin sa to amma ba wannan dawafi take magana ba saboda haka yace ga wanda suke garin Makka su tunda suna ga suna tare da daki a koyaushe kaga duk sanda suka so dawafi za su zo su yi yace to wadannan su yi na su yawai ta nafin jini amma ga wanda yake ufuki ne zuwa yayi daga waje ba dan garin bane to wannan ya ribaci zaman sa a can wajen yawanci dawafi saboda haka kaga shi dawafi ibada ce mai cin gashin kanta ba wai dole sai tana karkashin umara ko haji ba to wannan shine yana daga cikin hikimar da ta sa aka ware shi da ambato bayan an ce sunnal yaqdu tafatahum duk da cewa ya shiga karkashin qada'ut tafat idan muka dauki tafsirar wasu daga cikin magabata cewa ana nufin duka aikin haji ya shiga karkashin wannan to aka ware shi saboda yana iya zama ibada ce mai cin gashin kanta ibn ashur alayhi rahmatullah a tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe maganar da yake yi da annabi ibrahim alayhi salam da umarni da yin tawafi ga wannan daki saboda idan ba a manta ba duka siyakin ayoyin da muke karantawa magana ce da Allah yake wa annabi ibrahim alayhi salam tun daga fadar Allah wa idh bawwa'na li ibrahim makana al-bayt ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود تندى قوانا لوكا كما قانت تشي تاء النبي إبراهيم ألا ليكي وأن النبي إبراهيم أكي تشي قبل إتاء دوار أبدا تجايش هو ما قانت تشي تكي تشي قبل بدانا تصور هكا أنم ما قانت تذوك لشي ألا سبحانه وتعالى يتشك شي ما قانت رسد أمرني دعي دوافي وأن الدنيا نونا مكا شي واقر شن أيكم لسكي لكينا يعني سكجي أيكم هجي shine abin da ake kira a musulunci tawaful ifada tawaful ifada ifada shine gangarowa ko kwararowa daga arfa kwana a muzdalifa a zomina to anan bayan wannan ake yin wannan tawafi shi yasa ake kira shi tawaful ifada sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa zalika ka karanta zalika wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairun lahu inda rabbih zalika to wannan shine abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi ومن يعظم حرمات الله wanda ya girmama abubuwan da Allah ya haramta ko kuma abubuwa masu alfarma na Allah fa huwa khairun lahu inda rabbih to wannan shi yafi masa alkhairi a wajen ubangijinsa wa uhillat lakum al'am illa ma yutla alaykum an halatta muku cin dabbobin ni'ima illa ma yutla alaykum sai wanda ake karanta muku haramcin sa فاجتنبوا الرجس من الاوثان دون هكا كوني سانشي كازانتا تاغوماكا واجتنبوا قول الزور كوني سانشي مجانا بكاليا انا اوبنجي سبحانه وتعالى ياتي ذلك وانا اشاره في زواج دكا ابن الله سبحانه وتعالى يقول لي شيء ابايا نا مجانا تشيكا ايكم هجي ليجي ثم ليقضوا تفتهم لكما مجانا تشيكا باكانشي الكوري وليوفوا نذورهم da kuma umarni da dawafi wal yatawafu bil bait al atiq to wannan zalika wannan abinda ake umarni da shi na cika shi aikin haji na cika alkawari na bakance idan mutun yayi da kuma wato dawafi ga daki mai alfarma wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta muku ya ku mutane idan kun je haji dan haka ku girmama wannan abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta muku ya umarce ku da shi ku girmama shi wa man yu'azzim hurumati llahi wanda duk ya girmama abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta abubuwan da ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da alisance su domin girmama iyakokin Allah subhanahu wataala yayi kokarin guje musu bai auka cikin su ba ko kuma bai halatta wa kansu aikata su ba Allah ce fa huwa khairun lahu inda rabbih to wannan shine alkhairi gare shi a wajen ubangijinsa ma'ana ga addininsa da kuma rayuwarsa ta duniya da ta lahira anan za mu ga khairun an kawo shi na kira don ya kunshi dukkan wani alkhairi da kake tunani girmama abubuwan da Allah subhanahu wataala ya doka a kansu su ne hurumatul lahi abubuwan da Allah ya doka a kansu ya hana ko ya yi umarni girmama su wannan shi ne alherin da za ka samu da babu kamarsa a duniya kuma dukkan wani alkhairi ya shiga karkashin wannan kalma ta fa huwa khairun lahu inda rabbihi huwa khairun lahu inda rabbihi wannan shine mafi alkhairi a gare shi a wajen ubangijin sa a addinin sa da rayuwar sa ta duniya da ta lahira ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala zai masa gwaggwaban sakamako mai yawan gaske zai ba sa lada mai yawa a duniya da lahira wanda babu wanda zai iya kaddara misalta wannan lada da ubangiji zai ba shi sai shi hurumatullahi wasu daga cikin malamai sun fassara hurumatullahi da cewa duka aikin hajji gaba daya da aikin umara duka kamar Abu Ishaq az-Zajjaj a cikin littafin Sab'atul Qur'an wa Iramuhu ya kawo maganar cewa al-hurumatullahi ana nufin al-hajji wal umratu wa sa'irul manasik ana nufin hajji da umara da duka sauran ayyukan hajji da ayyukan umara wa kullu ma faradallahu jadda dukkan abin da Allah ya faranta fa huwa min hurumatillah wannan yana daga cikin hurumatullah yana daga cikin abubuwa masu alfarma na ubangiji abubuwa masu wato abubuwan dokoki na ubangiji wanda ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni da tsayawa akan kiyaye su ko kuma ya yi hani da cewa a guje su don haka kada a yi sakaci wajen tsayawa akan wannan umarni da kuma gujewa abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni a gujewa haka nan shi ma Abu Muhammad ibn Atiyya a tafsirin sa haka shi ma ya fassara hurumatullahi yace al-hurumatu al-maqsudatu ha huna af'alul hajj yace abinda ake nufi da hurumatullahi abubuwan masu alfarma yace ayyukan hajji ake nufi aikin hajjin da Allah subhanahu wataala ya ishara a kansa a baya thumma liyaqdu tafatahum suka ce aikin hajjin su to mutane su kiyaye waɗannan dokoki na Ubangiji don haka yake cewa haka nan duka guraren da aka yi umarni a yi ibadar a gurin su ma sun shiga ƙarƙashin hurumatullahi don haka dukkan wani guri da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a je a yi bautar Allah a cikinsa yayin da ake aikin umara ko aikin hajji tun daga garin Makka da fita a je Mina a je Arafa a dawo Muzdalifa a zo gurin Jifa da duk guraren da ake al-Mash'aril Haram da duk wuraren da ake tsayawa a bauta wa Allah duk waɗannan yake cewa sun shiga ƙarƙashin wannan kalma ta hurumatullahi wato abubuwa masu alfarma abubuwa waɗanda suke dokoki ne na Ubangiji haka nan Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di shi ma a tafsirinsa haka ya fassara hurumatullahi yake cewa hurumatullahi kullu ma lahu hurma duk wani abin da yake da daraja wa umira bi ihtiramihi aka umarce ka da ka girmama wannan abu bi ibadatin aw ghayriha ka girmama shi ta hanyar yin ibada a gurin ko kuma wani abin ibada wato wanda duka ya shiga ƙarƙashin hurumatullahi yace kalmanasik kulliha kamar duka ayyukan hajji suna ƙarƙashin kalmar hurumatullahi haka nan al-haram shi kansa hurumin Makka duka yana ƙarƙashin hurumatullahi haka nan al-ihram ihramin niyyar da zaka kulla aka ce al-ihram ba ana nufin shiga fararen kaya ba wasu sun kasa ce al-ihram shine ka sanya fararen tufafi ba wani ake nufi al-ihram ba aka ce al-ihram shine shiga niyyar aikin umara ko aikin hajji shine ihrami alamar ta shine wannan shiga da zaka yi amma an ka kula ita mace ma ai a cikin kayanta na hijabinta a ciki take ihrami amma za a ce ta yi ihrami duk da cewa ba ta sa wani kaya na musamman ba akwai dai kasashen da suke yi wa matan su uniform kuma nan a hajji akan yi wa matan uniform amma asali ita mace shigar da aka yarda da ita ta fita da ita za ta iya aikin hajji kawai abinda aka ce kar ta saka safa sai ta kuma rufe fuskarta saboda haka anan ihramin ce saboda haka shi ihrami shine kullu niyyar aikin umara ko hajji ko hajji da umara gaba daya wannan shi ake kira ihrami to yanda ka kulla wannan niyyar akwai abubuwa da yawa da aka haramta maka su ko da kuwa kafin kai wannan niyyar halalli kai su kamar aski cire wani abu na da aka yi fa a sa turare kusantar iyali duka waɗannan abubuwa halalli ne gabanin kai ihrami amma in kai ihrami duka an hana ka da yin farauta na dabba to kaga girmama waɗannan dokoki duka ka girmama ihramin da ka shiga ka guji abubuwan da aka hana ka irin su jayayya da abubuwan da daman can ma an hana ka yin su kamar irin su fasikanci wato saban Allah da sauransu sannan ka girmama gurin da ka je ibada wuraren da kake ibadar nan shi ma ka girmama shi ubangiji subhanahu wataala ya ubarci ka girmama shi girmama shi girmama Allah ne kuma yin haka shine alkhairi da zaman lafiyarka shine alkhairi da zaman lafiyar kaga duk wannan yana ƙara tabbatar mana abinda a baya can ubangiji subhanahu wataala yake shedi akan sa ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وبنجد يجا كل نيكن شوا كدك فتكور كيف انتلع أتكين قلي لا لا بالفرمة نمكة وهكذا الدكة قولا لدى أكي أمرني أي إبادة أتكين سواء ينا أتكين حرم كوينا أتكين حجمي كمر الأرفاء لك ينا أتكين خرمات الله تذاك تيايش يتي كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام وكالهدايا hatta dabbobin da kake yankawa a cikin ake yankawa na hadaya su ma a girmama su kada a yi musu abin da zai zanto akwai wulakantawa a ciki yace wa kal ibadati allati amara Allahu al-ibada bil qiyam bi hakana dukkan wata ibada da Allah subhanahu wataala ya umarce ka kai sallah azumi zakka haji dukkan wani aiki na ibada da kake yi to duk yana karkashin hurmatin ma ka girmama wannan aikin ibadar da Allah subhanahu wataala ya saka kai yace fa ta'zimuha ijlaluha bil qalbi wa mahabbatuha abinda ake nufi ta'zika girmama wadannan abubuwa na bauta shine ka girmama su da zuciyarka ka ji girman su a zuciyarka sannan kuma ka so wannan abu ka so su kuma kai su wato kammala lutuka kada kai dungushe a cikin su kada kai nukusani a cikin su yi kokari ka kawo abin yadda yake yadda aka umarce ka da shi kada kuma ka rika yi kana nuna kasala da mutuwar jiki da wasa da rashin daukan abin da muhimmanci sosai wannan duka yin yana daga cikin girmama waɗannan sannan Allah subhanahu wataala ya ambaci irin baiwa da kyautatawa da yayi wa bayinsa yayin da ya halatta musu cin dabbobin ni'ima da halatta musu cin raguma da shanu da awakai kananan dabbobi wato awakai da tumakai kuma ya shar'anta musu abubuwan da suka shafi aikin hajji duka wanda da su ne da waɗannan dabbobi da yankansu yake kusantar ubangiji subhanahu wataala a lokacin aikin hajjinsa ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa a wato ni'ima a cikin waɗannan dabbobi ta fuska biyu ta fuskar kasancewarsu abincinsa ne kuma abin da ransa yake so yake marmari naman da ransa yake so yake marmari aka halatta masa ya ci sannan kuma aka ainihin shar'anta masa ya yanka so ya kusanci ubangijinsa a lokaci ɗaya zai yanka ya kusanci Allah subhanahu wataala ya samu ƙara samun kusanci da Allah kuma sannan baya ga wannan kuma ya samu abin da zai ce ji daɗi kaga ni'ima ce biyu wato a lokaci guda a dunkule da Allah subhanahu wataala yau bayansa ubangiji sai musu nuni zuwa ga wannan ni'ima yake tuna musu ita yace wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaykum ya ku mutane an halatta muku dabbobin ni'ima an halatta muku raguma da shanu da kananan dabbobi cewa ku ci waɗannan yayin da kuka yanka su illa ma yutla alaykum banda abinda ake karanta muku haramcinsa banda waɗanda ake karanta muku haramcinsa a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a baya aka karanta muku haramcinsa a yanzu kuke jin karatun haramcinsa nan gaba ba lokacin da ayat ta sauka akwai wasu ayoyi da suka biyo baya wanda suka yi bayanin abubuwan da aka halatta wa bayi da abinda aka haramta musu da haka yutla dinnan ya kunshi baya ya kunshi halin da yake ciki ya kunshi nan gaba saboda haka abinda aka riga aka karanta musu a baya wato ayoyin da suka sauka gabanin saukar wannan aya cikin suratul hajji da kuma abinda nan gaba ayoyin da za su sauka da shi a cikin wannan alqur'ani ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu a cikin sunnarsa duka ya shiga karkashin illa ma yutla alaikum banda waɗannan duk kan wani abin da baya cikin abin da aka karanta muku haramcinsa to ya halatta gare ku ku yi amfani da shi wanda yake nuna maka abin da aka halatta maka na dabbobi wanda za ka ci sun fi yawa a kan abin da aka haramta maka domin shi abin da aka haramta maka har ma za a iya karanta maka shi a ƙididdige maka shi a ce banda kaza banda kaza banda kaza yana iya lissafuwa amma wannan sai dai a baka shi a dunkule a ce wa uhillat lakum bahimatul an'am a baka shi a dunkule saboda shi wannan su suke da yawa wanda aka halatta maka kaci ba shi da limit kamar yadda Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi nau'in mata da aka haramta mutum namiji ya aura sai wa uhillat lakum ma wara'a zalikum an halatta muku abinda ba waɗannan ba an halatta muku duk waɗanda ba waɗannan ba saboda su waɗanda aka haramta din hakididdige suke za su lissafu amma waɗanda aka halatta din su waɗannan su suke da yawa ba za su lissafu ba haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tariitum ilayhi ubangiji ya bi muku bayanin abin da ya haramta muku daki daki saboda shi haram takaitacce ne ubangiji subhanahu wataala ya yalwata wa bayinsa sai ya zanto abinda suke haramu kaɗan ne abinda yake halal shi yafi yawa haram a cikin abubuwa da Allah yake haramtawa su ne kaɗan amma kuma shaidan ya fi jan mutane zuwa ga kaɗan ɗin sai ya ɗauki hankalinsa daga mai yawan sai su kasa haƙuri da mai yawan sai wannan ɗan kaɗan da Allah ce ya haramta shi ne kuma shaidan zai ƙoƙarin jan su zuwa gare shi to anan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo fi'ili mudhari wa uhilla lakum illa ma yutla alaykum illa ma yutla fi'ili mudhari dan ai maka tambihi kan cewa ana san koyaushe ka rika halarto a kokwalwarka da zuciyarka irin abin da aka haramta maka dan gudun kakkafada a cikin abin da aka haramta maka daga cikin abin da aka haramta maka akwai mushi da duk abin da ba a ambaci sunan Allah akan sa ba Allah subhanahu wataala ya haramta maka cin sa haka nan a cikin dabbobin ni'ima an haramta mushi ko da kuwa dabban ni'ima ce ko da kuwa raƙumi ne ko saniya ko akuya ko hinkiya ko rago duk wanda zai mutu a ciki wannan an haramta maka duk da yana daga cikin bahimatul an'am haka nan an haramta maka ka yi farauta lokacin da kake cikin ihrami duk wanda ya sa ihrami haramun ne ya yi farauta sannan kuma haramun ne a yi farauta saboda shi wato a farauto saboda shi idan farautowa aka yi kawai aka bashi ba dan shi aka yi farautar ba ya halatta shi amma wanda zai je ya kamo farauta saboda kawai yana da bakin alhazai to haramun ne alhazi ne ta wannan farautar saboda ka ga koda dabba ce take cikin dabbobin ni'ima wanda aka halatta maka an haramta maka lokacin da kake cikin ihrami uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa harrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma to kuma to kar kuna cikin ihrami an haramta muku wannan abun farauta haka nan an haramta muku kullu zinabi min as-sib'a dukkan wata dabbar daji da take da fika dukkan wata dabba mai farauta da take da fika fikoki irin na farauta in fikokinta ba na farauta bane ba sa farauta da su wanda ba a haramta ta amma in fikokinta na farauta ne su take kama abun farautarta to wannan ba a cinta haka nan kullu zai makhlabin min at-tayr haka nan dukkan wani tsuntsu da yake da kumba ta farauta ke da wannan zarazaran farata wanda yake farauta da su irin su shahu irin su hankaka shirwa wadanda duk an haramta cin su saboda wannan haka nan an haramta al-fawasiq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kashe su duk inda aka gan su fil hil wal haram a cikin hurubin makka ne ko a wajen hurubi ana iya kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da ciki akwai alfara akwai bera akwai kunama akwai al-ghuram hankaka akwai al-hudayya shirwa da kuma al-kalb wal-aqur da kare wanda yake da cizo waɗannan duka haramun ne mutum ya ci su da abinda aka yi umarni da a kashe shi to haramun ne a ci shi wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji al-qawaid kullu ma umira bi qatlihi fa yahrumu aklu da ce a kashe shi haka nan kullu ma nuhiya an qatlihi fa yahrumu aklu duk abinda aka hana kashe shi shi ba haramun ne ka ci saboda haka kaga kwado an hana kashe shi ba su cin kwado sai su daina ba a yadda a kashe kwado ba annabi ya hana kashe kwado da har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qatlil zafazi ko yani sai da dama da suka zo akan wannan saboda haka kaga abinda aka ce kakka kashe shi kaga ba zai yi makaci sai ka kashi. Allah subhanahu wata'ala ya bayyana tashin waɗannan abubuwa da ya haramta illa ma yutla alaikum cikin suratul an'am. Allah ce kullu ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna baytatan aw daban masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi bih. Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ka ce la ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu, a cikin abin da aka yi min wahayi ban ga wani abu da aka haramta ba ga wanda zai ci illa an yakuna maytatan, sai dai abin da ya zanto mushe ne, ko da an halatta cin sa in ya zama mushe ba za a ci ba, aw daman masfuhan ko jinin da ya kwarara shi ma wannan haramun ne, aw lahma khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun, Allah ce to wannan shi kazanta ne a gushe shi, aw fisqan uhilla li ghayri llahi ko kuma abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba to shi ma wannan haramun ne mutum ya ci shi. Wadannan wani sashi ne na abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta. A wannan aya ta kasance a cikin suratul an'am, suratul an'am sura ce makkiya. A ƙarshen suratul an'am a cikin suratul ma'ida, suratul ma'ida tana da ƙarshe-ƙarshen surorin da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina. Allah subhanahu wata'ala a cikin ta yace hurrimat alaikum almaytatu wad-damu wa lahmul khinziri وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. وبنجي سبحانه وتعالى يا أبا جوانا نوء كان دبو بي لألا سبحانه وتعالى يا حرم تاوى متنيتي فولاك وأتلنسو أنهل التشنسو شين تحرمت عليكم الميتة أنهرم تاموك تشموشي والدم دجني ولحم الخنزير دناما ألدي وما أهل لغير الله به لأبن لأك أمبت سنوان الله أتينك والمنخلقة لدبر لأك شاكيت حتى متو والموقوذة لأك أك بجيتا تمتو والمتردية لأك تغنغرو تفاتو تمتو والنصيحة لأك أك تنكريت لكهو إلو تتكويت لكهو تسوكي تتمتو وما أكل السبع لدبر دناما داجي لفروتا يتشي illa ma zakkaitum, sai abinda kuka riska kafin mutuwarsu cikin abinda aka ambata kuka yanka shi, wato sawa'un shaƙe ta aka yi ta galabe ta amma bata mutu ba aka riske ta aka yanka ta, ko kuma al-mawquzatu an bige ta mota ta bige ko babur amma bata mutu ba aka yanka ta, wal mutaraddiya ko ta faɗo da kan wani guri mai tsawo kan dutse ko kan gini ta faɗo aka same ta dare bata mutu ba aka yanka, ko wacce ƴar uwarta ta tunkuye ta aka same ta aka yanka ta da ranta, to wannan duka yana ƙarƙashin illa ma zakkaitum. Haka nan wama akala sab'u, da wacce naman daji ya fara ci in an same ta da ranta bata mutu ba aka yanka, duk illa ma zakkaitum ya koma gare su duka bisa tafsiri mafi inganci. Wama zubiha ala nusubi, da abinda aka yanka wa gumaka shi ma wannan an haramta muku cin sa, kaga shi an fitar da shi daga illa ma zakkaitu, saboda shi babu abinda za a yaga an yanka shi kuma a ce a yanzu zaka je kai masa wani saddabaru ya dawo halal, ba zai dawo halal ba. Al-Allama Ash-Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan ya nuna cewa wanda ya ce wannan ayar da take cikin suratul Ma'ida ita ce Ubangiji subhanahu wata'ala yake ishara gare ta illa ma yutla alaikum. Allah ce wa uhilla lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum, an halatta muku cin dabbobin ni'ima in banda abinda ake karanta muku. Wasu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce, sai suka kawo wannan ayar da take cikin suratul Ma'ida, suka ce kamar fadar Allah hurrimat alaikum almaytatu waddamu ila akhir alaya, suka ce wannan shine Allah yake nufi da illa ma yutla alaikum. Al-Imam Ash-Shanqiti yace a'a, wannan ba zai zama bayanin da Allah yake ishara zuwa gare shi ba, domin ita surar ayar da take cikin suratul Ma'ida ai ta zo ne daga baya, tunda ita suratul Ma'ida daga ita ce karshen abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina, ba a cikin ta ne ma ayar nan al-yawma akmaltu lakum dinakum take ba, saboda ka kaga a ce ba zai yi ba ayar da ta sauka cikin suratul Hajj, suratul Hajj wannan aya ce makkiya, a ce ko kuma ma ka ce aya ce madaniya tana magana ne akan aya ce madaniya tana magana akan wani abu da aka fallanta a Madina to amma dai ta gabaci suratul hajj suratul anaf to kaga ba abinda bai zo ba ba za a yi maka wato rafarar da shi ba abinda babu shi abinda yake na shi ake cewa ka koma ga abu kaza da aka nuna maka ko aka gaya maka amma ita lokacin da ake wancan bayani illa ma yusla alaikum wannan aya cikin suratul an'am bata sauka ba yace to kaga ba zan yi ba a mayar da kai zuwa ga wani abin da tukunna ma bai sauka ba a ce illa ma yusla alaikum tare da cewa tukunna ba a fara karanta musu wannan ayar ba sai yace a abinda ayar da ake ishara zuwa gare ta ita ce aya cikin suratul an'am ولا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه وجه مكرجة إذا أكي ما يرد متانيز وغريتا دوم إذا آية مكية لتسوكاء مكة وما إلا قلنا وانم كفكولا تروار بادولة بني بادولة أتي وانده يتي آية سورة المائدة كان قرقش إلا ما يتلى عليكم با يزنتو يا كسكولي domin a rugar larabci shi muzari'i aka yi amfani da muzari'i shi muzari'i yana daukan alhal wal istiqbal yana daukan yanzu abinda ake karantawa yanzu da abinda za a karanta nan gaba saboda ka illa ma yutla alaikum zai dauki ma'anar abinda aka karanta muku ko ake karanta muku yanzu tunda ya riga ya sauka kamar ayoyin suratul an'am ayat suratul an'am da kuma abinda za a karanta muku nan gaba saboda ka kaga in an ce wannan aya ta cikin suratul ma'ida ita ma ta shiga karkashin illa ma yutla alaikum bai zama kuskure ba saboda kalmar yutla din nan tana daukan abin da ake ciki da kuma abin da zai zo nan gaba haka nan ya kunshi dukkan abin da sauran surorin alqur'ani suka yi bayani da dabbobin da aka haramta jawabin sun sauka gabanin saukar wannan aya ko sun sauka bayan saukar wannan aya haka nan ya kunshi duka abin da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haramcinsa ko da kuwa bayanin haramcinsa bai zo alqur'ani karara ba kamar hadisin da hadisin abdullahi dan abbas wanda imam muslim da wadansa suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya haramu kullu zinab min as-siba wa kullu zin mikhlab min at-tayr dukkan wata dabbar da take farauta da fikokinta haramun ci a ci haka nan dukkan wata wani tsuntsu da yake farauta da kumbata haramu ne a ce wannan kaga sunna ce ta zo da wannan ka'ida din kulalliya wanda a ƙarƙashin ta abubuwa da yawa za su shiga ciki a Ibn Ashur shi ma yake fadar magana kusankucin wannan yake cewa an zo da fi'ili mudari'i ya shmala ma nazala min alqur'ani fi zalika mimma sabaqa nuzul suratul hajj an zo da fi'ili muzari idan ya kunshi abin da ya riga ya gabata kafin saukar wannan sura ta hajji bi annahu tuliya fi ma madha wa lam yazal yutla da abin da aka karanta a baya kuma har yanzu ake karanta shi wa yashmalu ma ata an yanzilu min ba'du ya kunshi abin da nan gaba ma zai sauka kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma ja'ala Allah min dhahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wadannan dabbobi da ainihin bushiratai suka haramta wanda baya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu to duka bayanin yutla illa ma yutla alaikum zai shiga cikin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zuhr ku nisanci kazanta ta gumaka kuma ku nisanci qawla zuhr maganar ƙarya bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kwadaitarwa akan girmama dokokin Allah sunan hurmatin lahi abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya doka a kansu na umarni da hani da kuma abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta na ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa girmama waɗannan abubuwa shine zaman lafiyar ɗan adam shine kuma alkhairi gare shi alkhairin da ba zai iya musuntuwa ba a duniya da lahira to nan sai kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya biyo baya da yin umarni da a nisanci gumaka an yi kuma kaular zuwar maganar ƙarya domin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da kore masa dukkan wani abun bauta ba shi ba da maganar gaskiya tana daga cikin manya-manyan dokokin ubangiji tabbatar da kadaitakarsa da kore masa wani abun tarayya da kuma girmama wato da kuma gaskiyar magana da kuma nisantar ƙarya anan zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya hada su guri guda wajtanibu ar-rijsa min al-awthan wajtanibu qawl az-zur an hada su guri guda domin shirka ita kanta wata ƙaryace domin mushriki abinda yake cewa gunkinsa ya cancanci a bauta masa kaga babu ƙarya da take wannan saboda shi kansa shirka ƙarya ce wacce take ba tsantsanuwa ba kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ku nisanci bautar gumaka wanda ita ce ƙololuwar ƙarya sannan kulunci duka ƙarya ko wace iri ce ubangiji ya ce fastani burrijsa min al-awthan ku nisanci ƙazanta min al-awthan ta gumaka wato ku nisanci bautar gumaka domin bautar gumaka ƙazanta ce yana daga cikin kuma ƙazanta ku yi yanka domin gumakanku ko ku yi yanka a inda ake bautar gumaka duk wannan yana daga cikin ƙazanta min anan da take cikin wannan aya fajtani burrijsa min al-awthan min dinnan malamai sun sabani kan tantance nau'inta min ce li bayanin jinsi ko kuma min ce al-tab'id ko kuma min ce li ibtida'il ghaya wacce irin min take ana min ce dan a bayyana jinsin abinda ake hanawa tunda Allah ya ce fajtani burrijsa ku nisanci ƙazanta to dan a bayyana maka ƙazantar da ake magana a kanta sai aka ce min al-awthani ana maganar ƙazantar gumaka sai zama bin din da bayanin jinsi jinsin ƙazantar da ake maka magana a kanta anan ba ƙazanta ta bayan gida ba ko wani abu a ƙazanta ta gumaka kaga wannan bayanin jinsi kenan kuma kace littabi'id ce kamar a ce fajtani burrijsa ka nisanci ƙazanta daga cikin ƙazantar kuma akwai ta gumaka daga cikin ƙazantar da ake nema ka nisanta akwai ta gumaka ko kuma a'a cikin gumaka akwai ƙazanta ba duka gunki sha'aninsa yake ƙazanta ba wato ba shi gunkin gaba ɗaya ne ƙazantar shi ne bautarsa ƙazantar shi ne sa shi a matsayinsa a matsayin abokin tarayya ga Allah subhanahu wata'ala amma in aka tattara maka tattakin gumaka aka ce gashi kai ciko da su kaga kai ciko wata gole kai ko kaga kaga shi suna da amfani nan kaga ba ka yarda kazanta ne ba za ka yi ba to shine wasu da dama daga cikin malaman tafsiri sun ce min din da libe yan din wato ubangiji subhanahu wataala ya ambaci kazanta sai kuma yake gaya maka jinsin kazantar da yake magana shine al-awthan ar-rijsa min al-awthan wannan shi ne mafiya yawancin malaman tafsiri abinda suka fassara min din nan suka ɗauke ta bayanin jinsi ne kamar ibnu jarir al-tabari da ibnu kathir da shantiti al-imam as-sa'idi ma yana cewa shi ne ra'ayin mafiya yawancin malaman tafsiri amma shi kansa sa'idi da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa a al-tab'id ce tana nufin wani bangare suka yake cewa wallahi anna min huna laysat li bayanin jinsi ba tana nufin bayanin jinsin abinda aka yi a ƙazantar da aka umarce ka nisanta ba ne kamar yadda yawancin malaman tafsiri ko da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa wa inna ma hiya littab'id ce a nan ana gaya maka wani ɓangare ne ya ce wa annar rijsa amun fi jami'il manhiyatil muharramat ce Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta dukkan wani abu da aka haramta rijis ne ƙazanta ne duk wani abu da aka haramta kazanta ne fa yakunu manhiyan an ha umuman da aka ce fajtani burrijsa an hana ka dukkan wani abu da aka haramta sai kuma aka kawo aka ce wa anil awthani wa min al awthan haka nan wani bangare daga cikin kazanta shine akwai gumaka saboda haka ta shi gunki anan wani bangare ne aka fada na shi al-rijsa din kazanta ibnu atiya yana ganin cewa in ka ce min ce dukkan tabi'iyya ka bata ma'anar ayar domin ma'anar ayar anan tana nufin gaba daya a nisance shi kai kuma in ka ce a wani bangare ake nufi kamar ka rage wa ayar karfin ta to shine Abu Hayyan yake cewa a Abu Hayyan al-Andalusi yake cewa a ba rage wa ayar karfin ta ba kuma ba ta ma'anar ta ba yace domin ar-rijs anan ana nufin bautar gumakan dan haka aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai kamar Ibn Jurayj Abdul Aziz Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj kace rijsa min al-awsan anna fi bautar gumaka فاجتنبوا الرجس من الأوثان كما الله سيوا أي فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة ونيسان تكا غنسا تكي تالا دقوما كا شيني بوتا مسلم يتي لأن المحرم من الأوثان إنما هو العبادة دوما أبدا كهرمتا شيني بوتا مسلم يتي بكذتي وعلا ترى أنه يتصور استعمال الوثن بكذتي وعلا يا أمفاني دقوم تيبا في بناء وغير ذلك وجن أي جيني لشي هو نأب إلهم والنم مما لم يحرمه الشرع وأبن الشرع بتحرم تابا إنتي توكاقع شيء من أنتي ونبنغري تكي نفي تمندن توبا أباتا مع الأربع كمر أنتي قنتي ينا دبنغلو لي دبندبا بدأ تكيم بنغلو لن دأكي فتني واتو ومرت كوكو لي سنتا شيني أبن دي شافي بوتا مسا بوتا مسا banda bauta masa ba da duk abin da zai bayi zuwa ga yaduwarsa kamar sassaka shi da sai da shi duk wani haramun ne mutum ko baya bauta gumaka haramun ne ya rika sassaka su ko baya bauta gumaka haramun ne ya rika sana'ar su domin ga ga musulmi saboda mu a kasuwar ni za ka ga musamman kasuwar kulbi za ka ga mutum musulmi ne amma kuma ya sassaka gumaka wai ya aje saboda wai wai arna suna zuwa sai arnar dan wani in ya zo ya saya bauta masa zai bauta masa zai kuma ko ba komai ba ko da ba bauta masa za a yi ba haramun ne ka sassaka abu mai rai haramun ne ka sassaka wani mutum mutumi ko ka sassaka wata dabba ko wani tsuntsu wani haramun ne inda za ka sassaka kwale-kwale kaga wani babu babu ka sassaka gida ka sassaka itaciya wani duk ba laifi tana iya yin wannan amma idan to kana sassaka wani abu mai ruhi wani haramun ba ya halatta ka sassaka ɗan adam ko ka sassaka dabba ko ka sassaka tsuntsu wani duk baya halatta saboda ka ko da ba bauta musu za su yi ba su baya halatta balle sana'ar na din nan wasu na iya saya su je su bauta masa ta akwai waɗanda suke ƙaddasa dukkan wasu abubuwa irin wannan wani yana zuwa zai ga gunkin ya masa ya yi masa kama da wani abun bautarsa sai ya ga cewa ai na gida ma bai kyan wannan ba to haka sai canza tun da abubuwan nasu ba hankali ne a ciki ba sau da aka sai ga aiga wani na afirka nan ya fi wanda yake ajewa a ofishinsa za ka sai ya ɗauke wannan ya canza ba haka haramun ne yin wannan wasu suka tafi a kan cewa min huna libtida'il gaya wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa fajtanibur rijsa min al awthan ku nisanci dukkanta tun daga kan bautar gunki wato ana so a nuna maka tun daga ƙololuwa shi ne bautar wani allah har zuwa kuma ƙazantar da take mafi ƙanƙanta daga cikin nau'ukan ƙazanta sauraka wasu suka ɗauke ta min ce libtida'il gaya an fara maka daga mafi ƙololuwar ƙazanta ce min al awthan sanatin wajtanibu qawlaz zur don haka dukkan wani abin da ake bautawa wata sassaƙa da ake bautawa ƙazanta ce ƙazantar ta ƙazanta ce ma'anawiyya ba hissiyya ba wato ba dan ka taba ba za a ce ka taba ƙazanta sai ka wanke hannunka ko rigarka ta shafi wani gunki a ce rigarka ta taba ƙazanta sai ka je ka wanke gurin a'a ƙazantar shi ne bauta mata da ake yi ko abin da ake ƙudircewa dangane da ita ba ana jingina mata wannan shi ne ƙazantar kamar Allah kamar da Allah ya ce innamal mushrikuna najasu fala yaqrabu al-masjida al-harama ba'da amihim hadha kaga da kace mushrikai najasa ne ba ana rufe dukkan wani arni shikenan jikinsa najasa bane in kana tafiya a kasuwa wata arniya ko arni suka dan shafe ka kuma ka zo gida ka wanke jikin ko ka wanke tufafi ka ba haka ake nufi ba najasa ce ma'anawiyya najasa ce ta ma'ana aqidar da suke tare da ita aqida ce mara kyau aqida ce mummuna aqida ce ta kazanta wannan shi ake nufi don haka shi ma al-awthan abinda ake nufi kenan wannan shi ne abinda malamai suka faɗa dangane da ayar da ta yi magana a kan giya ayar da ta yi magana a kan giya ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan a ƙarshe aka ce rijsun an faɗi giya da caca da gumakan rantsuwa bin rantsuwar kibau na rantsuwar neman sa'a ko na neman sa'a al-azlam Allah ya ce da gumaka da su rijsun ƙazanta ne to kaga anan an faɗi caca an faɗi giya sannan an faɗi gumaka an faɗi kibau da neman sa'a duk aka ce kazanta ne sai da kanka kasancewa caca wanda da ake a kazantar ba hissiya ba ce kazan tace ma'anawiya dan ka taba abin da ake cace da shi ba sai ka taba najasa ba haka nan gumaka su ma kazan ta su ba hissiya bace haka nan kibau da ake neman sa'a da su su ma kazan ta su ba hissiya bace haka ita ma giya giya kazan ta ba kazan ta bace ta najasa kamar yadda wasu suke ganin kamar din giya ta taba guri to janajasa ta taba dan akwai wanda suke tambaya akan hotelin duka ana shigar da giya wani lokaci takan zuba akan kafir a iya sallah akai wannan babu komai saboda giya ba abin da bane ko alcohol da ake rubuta a cikin wasu tirarin duka sai akwai alcohol a ciki shi alcohol na ce akwai alcohol to akwai giya kenan to kenan yanzu ya halatta ka fesa tirare da aka ce akwai alcohol babu komai saboda ko alcohol din ne ba wai ba inda aka ce najasa ce kamar ba haya ko fitsari da ire-iren wannan babu inda ake nufi haka saboda haka anan da Allah ya ce rijis yana nufin gazanta ne ta fuskar aqida ko a dauke su ana bauta musu ba Allah ba za mu tsaya anan saboda lokaci yayi abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure Allah ya sai mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.